ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك يا أمه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء وأن مسلاة ميتار البركة مسلاة عثمان ابن عفان دكينا قدن قياء تكون قدين كانوا وأن يمتشين جماعة يومنا 29 ga watan Jumada al-Ula hijrar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1444 wanda kuma yake daidai da 23 ga watan 12 miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako da muke tafsirin al-Qur'ani mai girma. Wannan shine majalisin mu na 22 a cikin tafsirin wannan sura, suratu Ali Imran, da zamu tashi akan aya ta, ko kuma na cikin zamu tashi akan aya ta 24 kafin mu shiga akwai rashe-rashe da aka yi, zamu masa addu'a. Akwai mahaifin Malam Sunusi Jega wanda ya rasu ranar Lahadi da ta gabata, haka nan akwai uwar gidan Alhaji Saminu Adamu da ta rasu ranar Litinin da ta gabata. Musa su addu'a, Allah subhanahu wataala ya yi musu rahama, Allah ya gafarta musu, Allah ya haskaka musu makwancinsu, Allah ya haskaka musu kabarinsu, Allah ya yalwata musu makwancinsu, Allah ya karɓi ayyukansu na ƙwarai, ya gafarta musu kurakuransu, Allah ya sanya aljanna ce makomarsu. Abinda da suka bari a baya, Allah ya kula musu da su, Allah ya alkinta musu su. Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta wa dukkan ƴan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya, maza da mata, marasa lafiya a gida da asibiti, Allah ya ba su lafiya. Masu lafiya, Allah ya ƙara musu lafiya. Allah ya ba mu zaman lafiya. Sannan akwai wani ɗan uwa da muke tare da shi a nan a duk karatuttuka da muke yi, Malam Abubakar Muhammad, shi ma ya fita tun ranar Talata ba da ta gabata ba a gan shi ba. Saboda haka mu shigar da shi addu'a duk inda yake, Allah ya dada shi gida lafiya, Allah ya dada shi cikin aminci, Allah ya tsare shi da tsarewarsa, Allah ya kare shi daga sharrin masu sharri, Allah ya dawo da shi cikin iyalansa, Allah ya sake haɗa fuskarsa da fuskokin masoyansa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
نعم، كافو مشيغا كراتو دا مساكي جدد بوديا غا الله سبحانه وتعالى الحمد لله وان ايكو اكبول اسلا اسابا مسلاتي نا الامام البخاري وان دا كمريان da yawa daga cikinmu mun san yau kusan shekara ɗaya da rabi ana ta ƙoƙarin sabunta ginin da faɗaɗa shi da shigo da abubuwa da za su taimaka wa masallaci, za su taimaka wa masallata, za su taimakawa masu da'awa. Allah da ikon sa, a yau muka ga ranar bude sallah a cikin wannan masallaci. Muna ƙara yi wa Allah godiya akan wannan ni'imar a bisa ni'imomi da dama da ya yi mana. Allah subhanahu wata'ala ya ƙaro mana ni'imominsa, ni'imominsa na addini, ni'imominsa na rayuwa. Kamar yadda aka sani, kuma mun faɗa a gurin jawabin da muka yi a can, mu ƙara kuma jaddadawa saboda mu sake jaddada addu'a ga waɗanda suka zama sanadiyya da sila ta samun wannan alkhairi, wanda muke fatan ya zama musu sadaka jariya da za su girbe shi a ranar gobe kiyama. Na farko, shi marigayi Alhaji Ibrahim Kurfi, wanda aka fi sani da Alhaji Iro Mai Taya, wanda a sanadiyar wasiya da ya bari aka samu kaso mai tsoka kwarai da gaske wajen fara aikin wannan gini, kuma aka yi nisa kwarai da gaske. Kana iya cewa an kwashi kusan wato kamar 40 cikin 100 na aikin da aka yi daga wannan wasiya tashi. A zaton ma abinda aka bayar zai iya aikin, to amma abubuwa suka zo suka cakuɗe a ƙasar, sannan kuma mu ma muka ƙara faɗaɗa shi kansa aikin, muka shigo da wasu abubuwa wanda da can ba mu yi tunaninsu ba. Lokacin ana aikin muka ga to ya kamata a ce kaza aka yi, ya kamata a ce kaza aka yi, to duk sanda muka ga wani abin da ya dace sai mu ga kawai mu fara, kawai mu tara abin a haka, Allah zai kawo tallafi. To kuma haka Ubangiji subhanahu wataala ya yi ta nuna mana tagomashinsa iri-iri, ya kawo mutane na Allah, wasu daman mun san su muna tare da su, wasu suna nesa da mu, amma kuma Allah subhanahu wataala ya kai abin zukatansu, saboda haka suka shigo suka taimaka, abu ya yi ta ƙara haɓaka har ya kai inda mu kanmu ba mu yi mafarkin zai kai ba, ba mu zaci aikin zai kai haka ba. To amma saboda Ubangiji subhanahu wataala ya yi ba da isharar cewa aikin fa ya karɓu, karɓuwar aiki shi yasa za ka ga yana haɓaka, yana ci gaba, yana kuma sa farin ciki a zukata. Saboda haka muna fatan Allah subhanahu wataala ya karɓa daga gare su da duk waɗanda suka shigo suka taimaka mana. Akwai 'yan uwanmu na kurkusa da ake tare da su koyaushe, akwai manyanmu masu shekaru, akwai da yawa daga cikin matasa da Allah subhanahu wataala ya more musu abin hannu, sun zo sun taimaka wa aikin, sun ƙara mana ƙarfin gwiwa, aiki yana ta ci gaba. Kuma haka muke fatan a yi ta samun irin wannan a cikin tafiya ta sunna, a cikin tafiya ta musulunci, ya zamana kamar yadda Ubangiji subhanahu wataala yake cewa jahidu bi amwalikum sanna cewa anfusikum, duk yadda mutum ya kai ga son yayi da'awa ya kwana a cikin fagen da'awa, idan babu bi amwalikum din nan ba zai yiwu ba. Saboda haka wannan bi amwali din shi yasa Allah yake gabatar da shi, saboda shi yake daukar dukkan wani abu nauye-nauyen da'awar. To kuma Allah da ikon sa, karantarwa ta musulunci tana tasiri cikin jama'ar mu sosai. Abinda zai kara baka farin ciki a nan shine ka duba aikin nan. A da can in ka ga irin wannan aikin, to wani ne ya tsallako daga wata uwa duniya ya zo ya muku shi, amma aka fara aikin nan har aka kai yau din nan babu sisin kwabo da ya fito daga wata ƙasa. Iya mu ne kai, ko daga kudu ma ba wani abu da ya taho, iya mu ne ko cikin Najeriya, iya mu ne iya nan. Ba na son in ƙara takura abin, amma dai iya mu ne. Ba dan haka ba sai in ce duk daga North West ne, duk wanda suka taimaka 'yan North West arewa maso yamma. to bana su tsara takuri abin to kaga wannan yake nuna cewa za mu iya to ina kuma a ce mun ƙara budawa mun yi gabas mun ko mun yi yamma to abu shakka abin za mu iya yin abubuwa da yawa Najeriya ta isa ta kai taimako wasu kasashen makota nan a irin waɗannan ayyuka amma mu zauna mu bude baki kullun sai dai a ga wani balarabe ya zo a ce me yazo yayi wannan ba daidai bane kuma an wuce wannan wurin mu ma karatu yanzu ya ratsa mu kuma mun san amfanin ka gina lahirarka duk wani abin da ka tara nan dai za a ce a bar a barshi anan sannan hisabun yabi mutun haccan to mutananmu alhamdulillah suna son taimakawa addini akwai wanda daman can a cikin taimakon suke daman can suna nema wallahi akwai waɗanda ma zaka ga har fuskar su canza take idan suka ji ana aiki na ba a gaya musu ba mallan aka iya gaya mana wanda yake nuna cewa zuciyar ciki take da buri muna fatan bukatun su duk na alkhairi Allah ya cika musu Allah ya biya musu Allah ya albarkaci rayuwarsu da dukiyar su da ta zuriyar su Allah ya habaka musu arzikin su Allah ya tsare su daga dukkan wani abin ki Allah ya tsare su daga dukkan wani abin ki kuma ba za mu manta da addu'a ga wasu mutane wanda suna da tasiri a wannan wuri kuma alheri da duk zai da su a wannan gurin insha Allah sai ya bi su sun koma ga Allah amma alherin da suka dasa a wannan gurin na tabbata sai ya bi su na farkon su wanda na ambace shi shine malaminmu Sheikh Muhammad Matar Zahrani Allah ya ji kansa da gafara wanda shine farkon wanda ya fara tunanin a assasa wannan markas ya nemo waɗanda suka taimaka da dukiyarsu sannan na biyun su Sheikh Ja'far Mahmud Adam wanda shi yayi jaragamar har aka sai filin ya tsaya ya nemo waɗanda suke da filin shi kansa mai filin ya sanya sadakar sajariya a ciki bai karbi cikakken kuɗin da ake kamata a karba a filin ba yace tunda dai aikin Allah za a yi masallaci to ba zai iya karba kuɗin filin nan gaba ɗaya ba to haka ma Ja'far da ƴan uwansa da suke tare da shi anan al-Furqan lokacin tana al-Muntada suka wuce gaba aka yi ta aiki har lokacin da na dawo kuma aka ci gaba wasu bayan Allah cikin masoya wanda ana tare da su har yanzu so suka taimaka aka kammala aikin aka ci gaba da harkar da'awa da sallah da ibada kuma guri ya ci gaba har zuwa ya kai yanzu to kaga waɗannan ba za a manta su ba akwai limamin farko da shi aka fara jin sautin sa a mimbarin wannan masallaci shine Malam Abubakar Hussein an san cewa shine limamin farko da aka fara jin muryar shi akan mimbarin wannan masallacin na tabbata da yana raye da mu da wato murna baki har kunne to muna fatan abinda ya assasa shi ma a wannan guri na karantarwa Allah subhanahu wataala ya bi shi da ladansa Allah ya sa masa shi a cikin mizani to akwai mutane da yawa da suka taimaka cikin wannan aiki wasu da iliminsu wasu da ƙarfinsu wasu da tunaninsu dole in ambaci Al-Ramma Al-Qasim Abdulrahman wanda duk wanda yake wannan gurin ya san yadda ya zama wato wasu ma za su ɗauka duk da kuɗin sa ma yake saboda kullum yana gurin ba ranar da za ta tashi ta fito bai je ba kuma duk ma'aikatan nan shi yake ɗawainiya da su ni bai wuce a yi shawara da ni ba in ce a yi kaza a yi kaza amma duk wasu ma'aikata da suke wannan gurin shi yake ɗawainiya da su ba dare ba rana duk wani abu in ya taso za a kira shi akwai matasa da yawa a wannan guri da suka taimaka mana sosai da sosai Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sanya musu a cikin mizanin su na alkhairi Allah subhanahu wataala ya yawaita mana irin waɗannan ayyuka na alkhairi Allah subhanahu wataala ya ce alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ألم ترى أشيبك جاء ودن دأك باس ونكسون إلى من للتافي به سون يهود دع الله سبحانه وتعالى يباس إلى من التوراة. يدعون إلى كتاب الله أنا كرن سزوا قد التافن الله قولي أنا كرن سزوا قد التوراة دع أبدا تقن سانه كنشه كنشان الله ko kuma ana kiran su zuwa ga alqur'ani da abin da ya kunsa na gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam da gaskata abin da ya gabace shi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum dan yayi hukunci tsakanin su dan littafin Allah yayi hukunci a tsakanin su cikin abin da suke sassabawa akan sa ko kuma cikin ayyukan su na yau da gobe su koma ga Allah subhanahu wataala su yi aiki da shari'ar sa thumma yatawalla fariqun minhum sai wasu wata wani bangare ko wata kungiya daga cikin su sai su juya baya wahum mu'riduna suna masu bijirewa to wannan gabar mun yi fassarar ta sai Allah ce zalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda zalika haka kuwa ya faru bi annahum saboda su qalu sun ce lan tamassana an-naru wuta ba za ta shafe mu ba illa ayyaman ma'dudat sai an kwanaki kadan wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun abinda suka kasance suna kirkira a addinin su sai ya rude su a cikin addinin su ubangiji subhanahu wataala anan ya ambaci me ya jawo suka bijire wa a kiran Allah subhanahu wataala me ya jawo suka bijire suka bada baya zuwa daga littafin Allah da ake kiran su dan yayi hukunci tsakanin su zalika wannan yana komawa ne wato ismul ishara anan yana komawa ne zuwa ga al-i'rad wa tawalli juya bayan da suka yi da bujire wanda suka yi wa littafin Allah abinda ya jawo wannan bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat saboda sun ce wuta ba za ta shafe mu ba wato ba za ta ci mu ba illa ayyaman ma'dudat sai yan kwanaki kadan wato saboda yadda suka rika yaudarar kansu suka rika yaudarar kansu suna gaya wa kansu cewa wuta ba za ta ci su ba sai yan kwanaki kadan za su dan zauna ne a wuta na dan lokaci kadan sannan daga baya a fito da su shikenan an gama wanke su daga dukkan ta'asar da suka yi a baya Allah subhanahu wataala ya gaya mana ta'asa iri-iri na zalunci da kafirci da cin mutuncin annabawan Allah da kashe annabawan Allah da kashe masu wa'azi da duk wannan ta'asar da suke yi a bayan ƙasa da wanda suka yi a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ce duk wannan ba za a azabta mu ba dan mun yi wani abu sai in kwanaki kadan sannan daga baya ubangijin mu ya fito da mu daga wuta shikenan an gama komai ayyamun ma'dudat suka ce yan kwanaki kadan ididdigaggu saboda dukkan abin da za a kirga shi to kadan ne duk abin da zai yi a lissafa shi da zai karbi lissafi to yan kadan ne amma Allah ke cewa game da ranar alkiyama ba nu akhiruhu illa li ajli ma'dud ba ma jinkirta alkiyama sai dan wani ajali wani lokaci kayyadadde ididdigaggi saboda duniyar takaitacciya ce ɗan kwanakin da kuma suka rage ɗan takaitattu ne shi yasa Allah ya kira wasu ayyamin ma'dudat to wasu daga cikin malamai suka ce abinda suke nufi da cewa wuta ba za ta taba su ba za ta ci su ba sai ɗan kwanaki kaɗan suna nufin cewa kwanakin da suka yi suna bautar ɗan maraƙi ɗin nan bayan annabi Isa a bayan annabi Musa alaihi salam ya tafi ganawa da ubangijinsa kwanaki 40 to su ne kadai wannan kwanakin za su yi a cikin wutar jahannama daga baya sai a fito da su shikenan an gama yi musu ubar da za a yi musu wannan an rawaito wannan magana daga Ar-Rabi ibn Anas da Qatada cikin malaman tabi'ai suka ce abinda suke faɗa kenan cewa kwanaki 40 da suka yi ko iyayensu suka yi suna bautar dan maraki iya wannan kwanakin ne za su zauna a wuta al-imam al-tabari a cikin tafsirinsa ya hikaito wata maganar cewa abinda suke fada shine Allah subhanahu wataala yayiwa baban su Yaqub alkawari cewa ba zai shigar da ƴaƴansa wuta ba sai hana rantsuwa wato zai dan shigar da su ne kawai ta hillatal qasam tunda an ce kowa sai ya dan shiga wuta wa in minkum illa waridha to dan wannan shigar ita ce kawai za su yi amma babu maganar su shiga wuta to irin yadda banu isra'ila suke tsarkake kansu kenan suke ganin cewa su na daban ne a gurin Allah saboda haka duk wata aika da za su yi Allah subhanahu wataala ba zai kama su ba duk sanda mutane suka bar hanyar Allah to irin wannan rudin yakan shige su saboda haka za su rika ganin su wasu ne a gurin Allah don haka duk abinda suka yi kawai Allah zai gafarta musu kuma Allah zai yafe musu kuma babu wani abu da Allah zai musu saboda kaza wannan rudu ne da banu Isra'ila suka samu irin wannan Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu lokacin da aka yi bude Khaibar shekara ta 7 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama an kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallama naman akuya wanda aka sa dafi a cikin sa aka sa guba a cikin sa an kawo masa naman da akuya amma da guba a ciki manzo sallallahu alaihi wasallama yace a taro masa duk yahuda wanda suke nan bayan ya ci wannan nama da shi da wani daga cikin sahabbansa shi wancan sahabin bayar su
Allahu
Akbar to sai annabi yace a taro masa duk waɗanda su yahuda wanda suke wannan gari sun koma sun zauna a Khaibar aka tattaro masa yahuda wanda suke nan gaba daya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni sa'ilukum an shay'in fa hal antum sadiqiyan zan muku tambaya akan wani abu shin za ku gaya min gaskiya sai suka ce na'am ya rasul ya amal qasim ya baban alqasim za mu gaya maka gaskiya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man abukum wane ne baban ku sai suka ce abuna fulan baban mu wane ne ibnu hajar a cikin kwakulansa yace bai iya gano wane ne ba haka dai aka ce fulan a cikin muqaddimat hadi as-sari abin da ya faɗa kenan yace bai gano wane ne fulan din ba annabi ya tambaye su wane ne baban ku suka faɗi sunan wani suka ce shine baban su sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi kadhabtum bal abukum fulan ƙarya kuke mu wane ne baban ku kaga da cin sun masa alƙawarin ba za su yi masa ƙarya ba gaskiya za su gaya masa amma tambayar farko sun faɗi ƙarya annabi kuma Allah ya sanar da shi ƙaryar su yace ƙarya kuke yi wane ne baban ku sai suka ce sadaqta wa bararta gaskiya ka faɗa suka gaskata annabi sallallahu alaihi wasallama sannan sai ya ce hal antum sadiqiyan an shay'in in sa'altukum anhu zan sake muku tambaya shin za ku gaya min gaskiya sai suka ce na'am ya rasulullah eh za mu gaya maka saboda in ma muka yi maka ƙarya ai za ka gane kamar yadda yanzu muka yi maka ka gane mun maka ta farko ka gane ya za mu sake maka to kaga wannan daddadin baki ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahlun nari suwaye yan wuta ba'a tsakaninmu da ku suwaye yan wuta sai suka ce nakunu fiha yasiran za mu dan zauna dan lokaci kadan a ciki thumma takhlufuna na fiha sannan sai ku kuma ku zo ku mai gurbu kaji shedani su za su zauna amma musulmi za su mai gurbin su ci gaba da zama annabi sallallahu alaihi wasallam ce ikhsa'u fiha tirda ku a cikin ta la nukhlifukum fiha abadan har abada ba za mu taba biyo gurbin ku ba wani zai ce to ai akwai usatul mu'minin wanda suka yi laifi cikin mu'minai waɗanda Allah zai azabta su a wuta za su shiga wuta to amma waɗannan ai ba mai gurbin yahudu za su yi ba su kuma za su shiga ne su fita wanda zai shiga ya fita a ce ya mai gurbin wani saboda haka su za su fita hadisi ne dogo ash-shahid a cikin sa shine faɗar da suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wai dan lokaci kaɗan za su shiga cikin wannan abu saboda haka wannan aqirar ta musu tasiri duk sanda suka tashi magana to za su faɗi wannan maganar Allah ya ce wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun abinda suke kirkira ya rube su a addinin su saboda sanda mutane za su rika kirkirar bid'o'i suna danganta su da addini to wannan bid'o'in za su samu su rude a zuciya saboda su rika ganin su wasu ne kuma su shikenan sun zama tsarkakakku babu maganar ai musu hisabi saboda wasu kirirai da aka kirkira ake gaya musu shi yasa bid'a addini take da matsala domin za ta jawo mutum ya fada cikin halaka kuma ya tsaya a cikin ta ya kafe waɗannan abinda suke kirkira a addinin su da sunan addini shi yasa suka kafe suka kibin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda bi saboda ƙaryar da suke ake gaya musu cewa ai annar lan tamassu wuta ba za ta shafe su ba a ƙasar nan ana zuwa da wuridi a ce in ka karba ba kai ba shiga wuta ba kai ba ba ƴaƴanka ba ba jikokinka ba wasu ma sai ka musu tagoma shi dubannai ba za su shiga wuta ba idan ka karba shikenan anta min al-aminin kana cikin amintattu hakanan waladuka hakanan waladu waladika kai da ƴaƴanka da jikokinka duk min al-aminina shikenan sai mutum in ya karbi irin wannan wuridai sai je ta safka tsiyarsa yayi ta aika yayi ta ta'asa saboda tunaninsa ai shi yanzu yana wannan lazimi ya karbi wannan muridi babu abinda zai same shi shi sai dai ma yayi masu ceto sai dai masu shafa'a to kaga wannan shine wa zarrahum fi dinihim ma kanu yaftarun abinda suke kirkira shi ya sa musu rudi a cikin addinin su saboda haka suka kafe akan ƙaryar da suke haka yahudawa suka yi suka ce lan tamassana an-naru illa ayyama ma'dudat suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu suka ce lan yadkhulul jannata illa man kana hudan haka suka yi ta ƙarhere iri ce su ƴaƴan Allah ne su ne masoya Allah kai babu ma mai shiga aljanna sai wanda ya zama bai yahudi saboda haka suka rika ƙarya suna jingina ta ga addini tsammanin abin da suke faɗa gaskiya ne ko waɗanda suka zo daga baya suke tsammanin gaskiya ne don haka duk yadda aka tsawatar da su ba za su ji tsawa ba duk yadda aka gargaɗe su daga barin aikata haramun ba za su daina ba domin sun riga sun cika zukatansu da burace-burace sun ɗauki kansu cewa su kawai 'yan aljanna ne kuma ƙarya suke yi wannan ƙarya ce tsantsa mummunan ƙarshe za su yi matuƙar ba su tuba zuwa ga Allah ba sakamakonsu kuma mummuna ne ƙwarai da gaske kaga anan Ubangiji subhanahu wataala ya faɗi abubuwa guda biyu wanda su ne suka jefa su cikin halaka abu na farko mummu wato shaidar ƙarya shaidar zurda suke wa kansu cewa su za su kubuce daga wuta su wuta ba za ta shafe su ba sai 'yan kwanaki kaɗan wannan ya ƙara dilmiyar da su cikin ɓata da kafewa akan barnarsu da dagewa akan rashin yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam abu na biyu kuma yadda shaidan ya rika kawata musu wasu abubuwa na ƙarya yana zayyana musu abin da yake so a amalihim ne saboda haka suka rika ganin cewa abin da suke rike da shi gaskiya ne wannan ta sa duk wata gaskiya kuma da aka zo musu da ita suka bijire mata to haka ita bid'a take sawa ka guji sunna duk wata bid'a za ta sa ka gubi suka guji gaskiya wani abu ka kafe a kansa na bid'a to yayin da aka zo da sunna da take shiyanci wannan bid'a to fa zai ka ga cewa ai gaskiya za a ce za a raba ka da ita ka kama abin da ba gaskiya ba sai ka yaƙi sunnar wani lokaci ma ka ƙaryata sunnar ka ƙaryata abin da aka gaya maka ko ƙaryata masu gaya maka to waɗannan abubuwa guda biyu su Allah ya nasanta a cikin wannan ayar cewa su suka jefa waɗannan mutane suka rika bujirewa gaskiya ruɗin da ya cika zukatansu da ƙarirren da suka cika zukatansu sannan kuma da ƙirƙire-ƙirƙiren da suka riƙa yi a addini wanda ya sa su suka ruɗi kansu sai Allah ya ce fa kaifa idza jama'nahum li yawmin la rayba fihi fa kaifa to ya halinsu zai kasance idan muka tattara su a wani yini da babu shakka a cikinsa babu kokonto a cikinsa wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat aka cika wa kowane rai abinda ya sakamakon abinda ya aikata wahum la yuzlamuna kuma ba za a zalunce su komai ba Allah subhanahu wataala yake cewa yaya halinsa zai kasance tare da wannan aika-aikar da suke yi da irin wannan cika baki da suke ta yi yaya za su danci kansu ranar da za ranar da take nan tafi rana ce kuma da babu kokonto sai ta zo ranar da Allah subhanahu wataala zai rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya kuma ranar da zai yi hisabi to yaya halin sa zai kasance yayin da za su hadu da fushin Allah babu shakka uquba ce mai girma ba za ka iya tambayar ma wani irin bakin ciki da damuwa za su fada cikin ta ba wato za su fada cikin damuwa da bakin ciki da dana sani da nadama akan abinda suka bari ya kubuce musu na alkhairi abinda suka bari ya kubuce musu na sakamako da a ce sun yarda da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sun raja'a sun riki duniya sun ki karbar lahira sun ki karbar abinda abinda zai amfane su a lahira kamar yadda Allah ya ce inna haula yuhibbuna al'ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila lalle waɗannan suna son mai gaggawar karewa ita ce duniya amma sun bar wani yini mai nauyi a bayan su shine ranar gobe a kiyama yinin da yake tafi a nan gaba sun yi watsi da shi ba sa tunaninsa sun riki duniya ita ce komai a gaban su yini ne mai wahala shi yasa Allah ce fa kaifa idza jama'nahu yaya halin su zai kasance ma'ana halin su zai kasance cikin wahala da cikin tsanani da matsi kamar yanda yake fa zalika yawma idhin yawmun asir 'ala al-kafirina ghayru yasir shi wannan yini ne mai tsanani kuma ba mai sauki ga kafirai ba الحافظ ابن كثير اتكن تفسيرا سا يكي تشيوا game da wannan gabar ai kaifa yakunu haluhum wa qad iftaru ala allah wa kadhab wa kadhabu rusulahu wa qatalu anbiya'ahu wal ulama min qawmihim ya ya halin su zai kasance al halin sun yi wa allah ƙarya sun ƙaryata manzannin allah sun kashe annabawan allah sun kashe malamai daga cikin su wadanda suke al amirina bil ma'ruf annahina 'anil munkar masu umarni da kyakkyawan abu su hana mummuna wallahu ta'ala sa'iluhum an zalika kulli kuma Allah sai ya musu tambaya akan wannan gaba daya wa muhasibuhum alaihi wa mujazihum bihi kuma sai Allah ya musu hisabi sai kuma ya sakanka musu sannan Allah ya ci gaba da cewa
قُلِ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير
Allah subhanahu wata'ala ce qul Allahumma malikal mulki kace ya Allah mamallakin mulki til mulka man tasha kana bada mulki ga wanda kaga dama wa tanzi'ul mulka mimman tasha kana kwace mulki daga wanda kaga dama wa tu'izzu man tasha kana daukaka wanda kaga dama wa tuzillu man tasha kana kaskantar da wanda kaga dama bi yadikal khairu alkhairi yana hannunka innaka ala kulli shay'in qadir kai ne iko ne akan komai a baya can Allah subhanahu wataala ya faɗa mana cewa kullil ladina kafaru satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannam ka gaya ma waɗanda suka kafirta za a yi galaba akan su za a ci nasara akan su haka nan a baya can Allah ya gaya mana cewa wa ma lahum min nasiri ba su da masu taimakon su to daga wannan magana za ta iya sawa musamman ahlul kitabi wanda wannan surar kamar yadda muka faɗa a farko duk ta ba da ƙarfi ne akan bayani irin rikita-rikita da aka sha fama da su a Madina tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam to sai su ji labarin Allah yana cewa za a rinjaye su za a fi ƙarfin su za a cinye su sannan za su waye gari babu mai taimaka musu to takila sai ya za a yi a rinjaye mu ya za a yi a ƙarfin mu ya za a yi mu rasa mataimaka alhalin ƙarfin yana hannun mu alhalin mulkin yana hannun mu muna da masu mulki a cikin mu muna da manyan sarakuna da manyan masu mulki a duniya ta yaya za a ce za a rinjaye mu a cikin ƙarfin mu a lokacin da alqur'ani yake faɗar wannan magana koi daula ta nasara mai ƙarfi daular rumawa wanda ta yi ƙarfi ga daular habasha ita ma daula ce wadda take ta nasara ce sauraka suna da ƙarfi a duniya a lokacin ba a tunanin mutane irin larabawa na wancan lokacin da suke cikin ƙasƙanci da wulaƙanci da koma baya a cikin komai wai a yi tunanin za su rinjayi waɗannan manyan dauloli da yahudawa waɗanda suke riƙe da ƙarfin tattalin arziki a lokacin da harkar tattalin arziki na ƙasashen larabawa musamman a madina a hannunsu yake dukiya a hannunsu take a ce kuma waɗannan za su yi nasara a kansu su kuma za su waye gari ba su da mataimaka dole za su yi mamaki dole za su yi mamaki ta yaya gashi muke da sarakuna iz qala musa li qaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaykum iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin suna tuna irin wannan tagomashi a baya da Allah ya musu annabi musa ya ce da banu isra'ila ku tuna ni'imar da Allah ya musu yayin da ya sanya annabawa a cikin ku kuma ya sanya ku sarakuna ya ba ku ni'imar da bai ba mu wasu daga cikin halittu ba to idan suka tuna wannan kuma suka ga irin yadda abin yake a ƙasa a lokacin kuma alqur'ani ya rika cewa satughlabuna yana cewa malahum min nasirin dole ne su tunani ta ina abin zai kasance to wannan ita ce ansar qulillahumma malikal mulk
Allahu akbar
tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha kace Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya kai wannan annabi tare da girmamawa ga ubangijinka da dogaro gare shi da mayar da al'amari gare shi gaba daya ka faɗi wannan maganar Allahumma malikal mulki wannan magana ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba shi kadai ba magana ce gare shi sannan al'ummar sama suna bin sa a baya ummatuhu taba'un lahu annabi ya faɗa sannan su ma al'ummarsa su faɗa kuma su kudurci abinda za su faɗa Allahumma Allahumma kalmar Allahumma asalinta ya Allah ne sai aka shafe harfun nida ko adatun nida ya inda take farko sai aka shafe ta sannan kuma aka ƙara wata mimun a gaba sai zama Allahumma maimakon ya Allah sai ta dawo an shafe yaɗin sai ta dawo Allahumma Shamsuddin Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala cikin littafin sa Jala'ul Afham yayi magana akan wannan kalmar doguwar magana ma za mu dare dai wani abu daga cikin maganarsa
na'am
yace babu sabani tsakanin malamai masana harshe cewa lafazin Allahumma asalinsa ya Allahu ne asalinsa ya Allahu ne kaga ya Allahu kalma ce da ake faɗarta yayin da kake son ka roƙi Allah wani abu tustamalu fi talabi shi yasa ba a amfani da Allahumma sai a gurin bukata bujiro da bukata a yi maka wani abu ko a kare ka daga wani abu shi ne abin da ake cewa al-talab saboda haka ba a cewa Allahumma ghafurur rahim ko ana faɗa ba a faɗa ka ka Allahumma kuma ka ka sifa ka ka khabar sai dai ka ce Allahumma ighfirli warhamni Allahumma ighfirli ya ubangiji ka gafarta min ya ubangiji ka ji kaina to wannan mimun din ta tana ce asalinta ya Allahu ne to wannan mimun din kuma me yasa aka kara ta aka ce Allahumma Allahu kuma aka kara wata mimun ce Allahumma to mimun din ta mecece su malamai suka ce ta girmamawa ce ta girmama shi kansa Allah ne to shine Ibn al-Qayyim ya ce wannan magana gaskiya ne wasu sun ce mimun din madadin ya da aka goge ce ta ya unida da aka goge ya Allahu ta aka cire ya din to maimakon ta sai aka ƙara mimin a ƙarshe sai zama Allahumma daga ya Allahu sai ta koma Allahumma mimin din tana wakiltar ya da aka safi wasu kuma suka ce mimin din ta girmamawa ce da kamba ma ubangiji subhanahu wataala ibn al-qayyim yace wannan gaskiya ne amma magana tana buƙatar ƙarin bayani yace wanda yayi wannan maganar ya duba kyakkyawar ma'ana amma kuma babu shakka babu makawa sai an yi bayanin sa yace al-mim tadullu ala al-jam'i wa taqtadihi galibi jam'i zaka ana ƙara mim ana ƙara mimun zama'ir na jam'i duk zaka ga mimun ne hum kum duk zaka ga mimun ce a ƙarshe tana nuna jama'a kuma makharajuha yaqtadi dhalika ce makharajinta inda take fitowa ita ma tana nuna tana zaka fada mim duk sanda zaka yi furcin mimun zaka ga bakinka ya hadu tana nufin dam wal jam tana nufin tattara abubuwa da yawa yace wannan duka wanda yake saka a ka'idar masana harshen larabci ko masana harshe umuman waɗanda suke ƙoƙarin saka ma'ana a cikin lafazi cewa dukkan wani lafazi da yadda ake fitar da sautinsa in ka bibiye shi za ka ga yana da alaƙa kuma da sautin yana da alaƙa da ma'anar to kaga wannan magana ta malamai a nan sai ta zanto ta yi daidai da wannan har inda yake cewa idan aka fahimci cewa mimun ɗin nan ga yadda take tana nuna girmamawa ga Ubangiji subhanahu wataala tana nuna tattarawa to me take tattarawa yace to wannan mimun din sun saka ta a ƙarshen kalmar Allahu wanda ake roƙon Ubangiji da ita ce ya Allahu ko Allahumma domin duk sanda ka tashi zaka roƙi Ubangiji kowace irin bukata kakan yi amfani da wannan to yayin da kace Allahumma wannan ƙarin mimun din tana nuni ne zuwa ga sauran sunayen Allah da sifofinsa da baka ambata ba kamar mai tambaya ne ce ya Allah Allahumma inni as'aluka kamar yace ne ad'uka Allah allazi lahu ad'u Allah allazi lahu al-asma'ul husna was-sifatul ula bi asma'i wa sifati kamar yace ya Allah ina roƙonka wanda yake da sunaye mafiya kyau yake da sifofi mafiya daukaka saboda haka da yazo da wannan mim din kamar ta wakilci duka sauran sunaye da bai ambata ba a cikin addu'arsa da yace Allahumma zuwa da mim din ne kamar ta wakilci duka sunayen Allah kamar ta wakilci duka sifofin Allah da bai ambata ba shine yace fa ata bil mim al mu'zinati bil jam'i fi akhir hadha al ism idhanan bi su'alihi ta'ala bi asma'ihi kulliha saboda haka kamar yana wato nuni ne da cewa yana roƙon Allah da surayensa gaba ɗaya Allah ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye mafiya kyau don haka ku roƙe shi da su to yayin da kace Allahumma kamar kana kira ne wa kana roƙon Allah ne da duka sunayensa sunan Allahu wanda shine al-aslu sana da sauran sunaye waɗanda suke sifofi ne kuma ga shi wannan sunan na zati Allahu to shine malam yace wannan maganar da muke ga ita ce daidai wajen fassarar kalmar Allahumma da yawa daga cikin magabata maganganun su suna nuna haka shine ya kawo maganar Al-Hasan Al-Basri da yake cewa Allahumma majma'ud du'a Allahumma matattarar addu'a wato ta tattara abubuwa da dama na tawassuli da bawa zai cikin addu'arsa haka nan Abu Raja Al-Utaridi Imran ibn Milhan yake cewa innal mima fi qawlihi allahumma fiha 99 isman min asma'illahi ta'ala wannan mimun din da ke cikin allahumma tana kunshe da sunayen Allah 99 haka wannan bawan Allah cikin magabata Abu Raja Al-Utaridi shine Imran ibn Milhan haka nan An-Nadhr ibn Shumayl yake cewa man qala allahumma faqad da'a Allah bi jami'i asma'ihi wanda duk zai ce Allahumma to ya roƙi Allah da sunayensa gaba ɗaya saboda haka kalmar Allahumma tana nufin kiran Allah subhanahu wataala da roƙonsa da sunayensa gaba ɗaya shi yasa Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma ya Allah wanda ya ski da sifofi ba sunaye mafiya kyau da sifofi mafiya daukaka wanda dukkan mulki yake hannunsa malikal mulki mamallakin mulki duk wani mulki na duniya da lahira ubangiji shine mamallakin sa kuma shine mai sarrafa komai da komai shine mai gudanar da dukkan wani abu da ke gudana a sama ko a ƙasa ubangiji shike da wannan babu wani abu a sama ko a ƙasa wanda baya ƙarƙashin mulkin Allah wanda ba mulkin Allah bane walillahi mulkus samawati wal ardi wama bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ce mulkin samai da ƙasa na Allah ne shi kadai da abin da ke tsakanin su kuma yakhluqu ma yasha yana halittar abin da ya ga dama kuma shi mai iko ne akan komai a wani guri yace walillahi mulkus samawati wal ardi wama bainahuma wa ilayhi al-masir mulkin samai da ƙasa da abin da ke tsakanin su duk na Allah ne kuma makoma zuwa gare shi take a wani gurin yace lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli shay'in qadir mulkin samai da ƙasa da abin da yake cikin su duka na Allah ne kuma shi mai iko ne akan komai to sai ubangiji subhanahu wataala ya fassa bayanin yadda mulkin sa yake yace tuktil mulka man tasha kana bada mulki ga wanda kaso tunda mulkin asalin nashi ne don haka shine mai bayarwa mai abu shine mai bayarwa wanda bai mallaka ba wanda abu ba nashi ba bai da ikon ya bayar don haka shine malikal mulki duk wani mulki nashi ne don haka tuktil mulka man tasha kana bada mulki ga wanda kaso kana ba da shi saboda wata hikima da kai kasanta Allah baya wani aiki face akwai hikima a ƙarƙashin ta mun san hikimar ko ba mu san ta ba don haka kana ba da mulki ga wanda kaga dama ka bashi saboda wata hikimar da kai ne ka san dalilin bashi duk wani mulki da za a ba mai mulki ne nisbiyun kamman ta fuskar kammansa yawansa wato takaitacce ne ba mulki ne sakakke ba mulki ne haɗaɗɗe ba ta fuskar yawan mulkin da zai bashi domin abinda Allah bai bashi mulkin ba ya fi yawa akan abinda ya bashi mulkin da ya bashi ko yaya yake ganinsa to wanda ba a mallaka masa ba su suka fi yawa in za a baka duk duniya da abin da yake cikinta inda zai yiwu a ce duk mulkin ka ne to ai ba iya duniyar da kake gani ita kenan ba ko sammai bakwai da abin da ke cikin su ka rasa ka kiyasta shi da mulkin da ka samu saboda ka ta fuskar kammiya duk yawan mulkin duk girman mulkin duk fadin mulkin dan kadan ne abinda ba a baka ba shi yafi yawa to wani holoko za ka yi kuma wa za ka cika wa baki sannan ta fuskar kaifiya shi ma nisbiyan ne wani irin mulki ne kuma aka baka domin dukkan wani abin da kuma aka mallaka maka kaifan baka da iko ka sarrafa shi yadda kake so na farko dai akwai shari'ar Allah akwai kaddarar Allah kaddarar Allah tana da bibiyai da kai shari'arsa tana da bibiyai da kai in ka guje wa shari'arsa ba ka guje wa kaddararsa ba shari'arsa tana da bebe da kai in kai mai bin Allah ne to mulkin nan dole ka yi shi yadda kuma Allah yake so ba za ka yi shi yadda ka ga dama ba za ka yi shi yadda Allah ya ce ka yi ka ba wa mai haƙƙi haƙƙinsa ka karɓo mai haƙƙi haƙƙinsa ka gudanar da abubuwa cikin adalci da gaskiya dole ka yi haka kaga ba ka da mulkin ba ka da ikon ka sarrafa mulkin kuma yadda ka ga dama in kuma kai ba mai bin Allah ba ne to dan ma kaddarar Allah tana tare da kai aiki saboda haka kana ji kana ganin abu zai iya ta faruwa a mulkin ba yadda ka iya ba kuma haka ke so ba babu wani mai mulki face abubuwa suna gudana a cikin mulkin sa wanda ba haka yake so ba ko iya gidanka mulkin iya gidanka kaga shine dai wani dan tsukakken abu kuma duk wanda yake gurin kai ka kashi amma baka isa ka same shi wai yadda kai kake so ba shi yasa kullun cikin fada kake ya zai kaza ya naga kaza ya naga kaza kullun to bare kuma a ƙara fadada maka mulki ya wuce iyaka nan a ce kai ne mai unguwa yanzu mai unguwa zai ce duk abin da ake unguwa bare ka zama dagaci bare ka zama kai ne ciyaman bare ka zama gwamna bare ka zama shugaban ƙasa saboda haka in ka guje wa shari'ar Allah a kaifiyar mulki to ba za ka wuce masa kaddararsa ba kuma dole ne abubuwa su ta gukana a cikin mulkin kana ji kana gani ba yadda ka iya ka ce ayi a ki ka hana ayi saboda haka Ibn Taymiyyah yake cewa su kansu sarakuna ko masu mulki hidimta wa talakawa suke yi kawai wato bayi suke ga talakawansu don kokari suke kullum sai abin da ba za a zage su ba kokari suke yi sai abin da za su yarda da waɗanda suke mulki don gudun kada su yi musu bore yayin da bore ya tashi aka abubuwa suka balle to babu kuma yadda za a yi ƙarshe ma wasu sai su nemi cika wandansu da iska abin da ya faru a wasu ƙasashe kenan ƙarshe da talakawa suka balle ba ƙarshe guduwa suka yi ba wasu suka kamo su kamar ɓera haka aka kashe su wasu aka dinga wulaƙanta su ana kai su gaban kotu sun haka ga mulkin amma in ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ga dama sai ya balle shi daga hannunka kuma ka shiga wani hali saboda haka duk wani mulki da za a ba mutum ubangiji zai ba shi ne amma wani gwargwado ne kawai ya ba shi Allah ya ce wa tanzi'ul mulka mimman tasha kana kwace mulki daga wanda ka so kana kwace shi daga wanda ka so ka raba shi da wannan sifa ta mulki ya dawo ba shi ne mai mulkin ba a nan kalmar tanzi'u tana wato kwacewa tana nuna duk wanda aka ba shi mulki kuma ƙarshe sai an kwata da ƙarfi ba zai yarda ya saki salin alim ba ka duba hatta ƙasashen da ake demokuraɗiyya da yawa wasu za ka ga cewa demokuraɗiyya sun maida ita yadda su suke santa ba yadda su annabawan demokuraɗiyya suka tsara ba saboda haka in an ce constitutionally ga tenuwa ta ɗaya ta biyu sai ya yi ta ɗayan ya yi ta biyu kuma sai ya ce shi zai yi amendment na constitution yana so a ƙara masa yanzu ya iya tsayawa zagaye na uku to nan fa sai an kai ruwa rana da shi an kai gauro an kai bari an yi jan ido an yi tirjiya sannan a kwace mulkin daga hannunsa sannan ya rabu da mulki ya kashe mana
ta dau
saboda haka kaga hatta tsarin demokuraɗiyya din shi ma sai an kwata ba dan yana so ba sai dai a kwace wani kuma ya mai demokuraɗiyyar daidai da shi kamar yadda kake ba wa tela ya fasalta rigar da zai dinka maka daidai tsawonka dai to haka demokuraɗiyyar za ta zama daidai da shi saboda haka in ta masa yawa ma sauran zai ce a yi wa 'ya'yansa to shi yasa Allah ya yi amfani da kalmar tanzi'u wajen bayarwa za a bayar amma wajen karɓa kuma sai an yi jan aiki sai an fizge sai an kwace ana cewa lokaci ya yi za mu tsaya a nan abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fahimana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.